بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع أثر الإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا مديا إلا ما حكيمنا يبو بريشة بيساك حتى مو وانا مريشي لا يتمنى ثلاثة أخو لا ثلاثة شاهي بوقت رمضان الشكرا كتبه لديه لأربعين لأكو نجير المنزو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكم إليه دا شاديو دا وطن حدو الشكرا كتبه ليه لأشرين لديه نلساف الميلادية كما إذا ممكن زماني أكثر أنت دامي وقاليه وقالك أليه وأن مسألة تأبين لإشافيه haƙoƙi na maza da mata ko kuma mas'uliyar da Allah ɗora wa maza a kan mata da wajibcin a kula da ita da kuma raba mata cewa akwai nagari a cikinsu akwai masu karkata kuma ga yadda za a yi mu'amala da kowanne. Bayan nan idan an samu saɓani tsakanin ma'aurata ƙoƙarin yadda za a daidaita tsakanin nasu insha Allah ta'ala shine za mu tashi inda Allah mabuki ke cewa wa in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu baynahuma inna Allaha kana 'aliman khabira. Idan ku ولاتل أموري الأمة نم وانا اكي مدنى لسو بعمدين دما تربن سبجي اكي مدنى جامروري القالين سوزبنيني إن كنت سولا فاقل تكاني وتفاقاني أتكانيسو wato saɓanin zai buɗaɗa ya faɗaɗa a kasa shiryawa fa ba a ku hakaman ku kutada ku aika hakaman wani mai hukunci min ahlihi a zaɓo shi daga ɓangaren shi miji. Malamai sun ce nan ya zama daga ɓangarenta ba wakili ba ne amma mai hukunci ne, don haka a matsayin kamar masu aiki ne su a hukumance, amma ɗaya yana zuwa ne a madadin gefen miji ɗaya kuma a gefen mata. Ba ana nufin lalle sai an samo daga cikin ƴan uwanta ba, ko da ba ƴan uwanta ba ne, amma ya zama dai zai kula da adalci kuma a ce wannan ta ɓangaren ta ya zo, amma ba sunansa wakili a madadinta ba, yadda zai zama duk maganar da ya yi a madadin miji ya yi ko wancan duk maganar da ya yi a madadin mata ya yi, ba haka ba ne. Kawai ‘yan sasanto ne da daidaitawa bisa adalci, shi ya sa malamai suke ce sai tsabin ya zama an yi wa shugabanni ba ana nufin wato iyayen miji ko iyayen mata ba. An gane? Shi yasa ma har yana daga cikin abin da malami suka ambata na darussa a wannan aya, za mu zo mu tattauna su cewa wajibcin shugabanni su kula da lamarin al'umma. Tun da nan kunga su aka yi wa magana ba. To wannan duk inda ya zama ana yin abin da ya dace haka ya kamata. Misali a ce akwai ko hukumar hizba ko majalisar malamai ko majalisar alƙalai, a ce ta buɗe wani tsari na yin sulhu, ko kuma a fadar sarkin gari ko sarki da hakimi da gashin gari mai unguwa suna da wani ofishi na kula da wannan in an samu matsala tsakanin ma'aurata wadda ba za ta kai ga sai an je kotu ba. To kafin a je kotu a samu a tattauna a daidaita a yi abin da za a yi na sulhu. Wannan ababin sulhu ne ba ababin qada ba. Babin sulhu kuma mun sani yana da bambanci da babin qada. Sulhu babu ilzami a cikinsa, akwai tanazulat, shi kuma qada'i akwai ilzami. Kuma da dai duk mun sani a ilmance. To fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan. Wannan damirin zuwa ga wake komawa, shi ma malamai sun tattauna. Mijin da matar ake nufi? Ko ake nufi? Ko ne ke tambaya? Miji da mata? Su masu hukuncin ake fa. Domin dama miji da mata abu ya rike ta yi kawai, duk sun yi fushi so suke a rabu. Ba zan san yin rida islam. Yawwa, dama in aka samu masu islamin ne, ake so a nuna musu muhimmancin kyakkyawar niyya a wannan aikin da za su yi. In dai suna nufin zaman da za su yi da tattaunawa da waɗannan miji da wannan mata, da wannan miji da wannan mata, to su kyautata niyya an suna son sulhu, to insha Allahu Allah zai ba su kyautata. An fahimci abu? To da haka ma'ana kenan nan kira ne su masu hukuncin su kyautata niyyarsu. In suka kyautata niyya, Allah yana taimakon mutum sakamakon kyautata niyya. An fahimci abu? In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. To nan bainahuma din yuwaffiqillahu bainahuma fi tamthili mattufiqa alayhi min al-hukm. Sannan kuma za a iya cewa yuwaffiqillahu bainaz zawjaini ko fil usuli ala sulh. An fahimta duk zai dauka wannan kuma a wannan zamirin gefe na biyu. Yawwa, Allah zai ba da tawfiqi ga su masu al'adalaini ko al-hakamani. Allah ba su tawfiqi. Kuma sannan Allah zai ba da tawfiqi ga shi miji da matan su samu sulhu. An gane? Aga ashe kenan samun sulhu tsakanin miji da mata qad yakunu muta'alliqan bi fiskati niyyatil hakamaini. Zai iya yiwuwa sami da sakamakon kyakkyawan niyya na masu hukunci. Yawwa. Tunda mai hukunci ko wanda aka tura shi ne sulhu, idan ba shi da kyakkyawan niyya, to shi kansa zai iya kullo da sababin da zai ruguza sulhu ma gaba ɗaya. Ko? Kuma irin wanda ake cewa an tura su biko. Ko? In an tura su biko garin su gyara sai su ɓarar sai ka ji sun shigo cikin manema. Duk ana yi. Yawwa. To kaga shi yasa akwai buƙatar a kira duk wanda aka tura shi a kan harkar sulhu tsakanin miji da mata, to ya zama mai kyakkyawan niyya ne. Wato Allah da hikima yake. Saboda wannan wurin mahalli ne na matsaloli irin wannan. Duk wanda ya saba jin ƙare-ƙare tsakanin miji da mata, to zai san da wannan abu. Ana samun matsaloli da yawa masu sulhu daga cikin shugabanni ko a alƙali. Alƙali ne na kotu ko mai unguwa ne ko da gaci, kai malami ma a zo sulhu gunsa. In niyya saba mai kyau ba ce, shi wannan mai sulhu zai iya kawo matsala. Kuma sai ka ji wata rana ya biyo bango shi ma yana nema. Duk ana samun shaitan in ya shiga cikin lamari ba abin da baya faru. Allah ya kare. Shi yasa Allah a nan ya faɗi wannan. In yurida islahan haka ne in yurida islahan in dai sulhu suke nufi to Allah zai ba su tawfiki kuma wannan kun ga akwai wani ƙarin alƙawari ma kenan saboda ya zo da sharadi da me da jawabin sharadi yawwa in dai suna nufin gyara to za su samu kowa tawfiki eh kamar ana faɗa mana ashwaran tabbaci ne ake ba mu cewa in kun kyautata niyya a sulhu to tabbace akwai tawfiki za ku samu na san masu wanda duk aka tura sulhu tsakanin wata mata da mijinta to a kyautata niyya kuma a yi a roƙi Allah ya ba da dacewa inna Allah kana aliman khabira lalle Allah tun fil azal kuma har yanzu kuma har abada shi masani ne wanda ya san zahiri da batini shi ne alif sannan khabiran ne wanda ya san batini ne kun gane al-ilm yata'allaqu bil-zahiri wal-batin wal-khibratu tata'allaqu bil-batini akthar min ta'alluqiha bil-zahiri da ka in aka yi aqfin khabir a kan alim famin babi aqfin khas alal am saboda shi ilmi ya kunshi abubuwa biyu da zahiri da batini Allah alim ne ya san zahiri ya san batini to shi kuma khabir tsarin ilimi ne kin abin da ya shafi batini duk abin da ke lungunan abubuwa ba abin da bai sani an fahimci abu sai sa ake aqfin su in suka go tare to abin da ake nufi ke alim bil zahir wal batin khabir bil batin kuma wannan aqfin na khabir akan alim yana zuwa musamman a wurin da yake ko akwai wani abu da za ka iya sun sanowa na tahziri da tsoratarwa inda aka ba da wani aiki a ce ku kula Allah da ya ce ku yi kaza din nan to ya san zahirin ku da batini sannan kuma ba abin da za ku koye ma wancan din ma na can ciki da na zuciyar ku da plan da za a yi da me duk Allah ya sani kai ne sulhu in niyyar ka dama san asali ba mai kyau ba ce ba ka je dan kai sulhu tsakanin mijin nan da matan nan ba to Allah ya san abin da ka koye duk yana cikin ma'anar wannan inna Allah kana aliman kuma aka kara da khabira daga khabiran dai mai zurfin ilimi da yake da alaka da batini an fahimta wannan abin ulama a garin wannan ayat ne malam fa'idi saboda abubuwan da suke gaban mu da yawa ina so mu kara fa na latifan shi ma haka tausasawa ce wadda take da alaka shi ma da zurfin ilimi yawwa saboda al-lafafar qurbi ne ilimi ne al-qurb yawwa shi ita kuma khibra ilimi ne mai zurfi da ya shafi batini haka in an hada su inna Allah ta'ala latifan khabira jinsan kan ilimi ake ba iya magana tausasawa ba malam sa'id yace ai wa in khiftum ash-shiqaqa bayna az-zawjayn ya ku shugabanni alƙalai sarakuna ma'aikatan hizba ko malamai majalisar malamai duk dai abin da za ku iya tuno wanda dai a gwamnatanta za su iya wakilci mai unguwa ne daga ci to duk da su ake a nan in kun ji tsoron girman saɓani da lalacewar lamari baina zaujaini tsakanin ma'aura guda biyu والمباعدة كنت أوران نيسا أبن يقار نيسا والمجانبة سين دي دي نيسا أكاك دي دي شاوة حتى يكون كل من أما في شق هل يجزي زم أنسى مكمل ربوا ولا ينا ولا ينشي ولا 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 ينشي تو ميزا كوي تو كنت أولا تدي ساقاني زي فائدة أهو سنتي أبن لأكي نفسي تو فبعثو كأيسا كتادا كنأة aikacin kwamiti ke nan biyana cikin wannan faba'atu domin dama aikawa aikai an naɗa ake aikawa ko yawwa da haka a tada a naɗa kwamiti da zai sulhu tsakanin wani da wancan ko aika su hakaman mai hukunci min ahlihi daga bangaren miji ba kuma wakili ba kamar na ambata wa hakaman min ahliha da kuma kima wakili abin nan mai hukunci har yanzu mai sulhu ta bangaren wanda kowanne zai yi bincike ne ta bangarensa an gane me ya faru ta bangaren miji shi kuma wannan ta bangaren matan shi ma zai bincike me ya faru hakika ya zama yana da kibra na me ya faru an gane shi kuma a hadu sai a tattauna sai a yi sulhu an fahimci abu za a iya zaunar da su kuma a lokaci guda duk aji tunda dama aiki ne abin da za a zo a kai to amma kowanne kafin ya tafi inda za a zauna ya zama yana da ilimi a wannan bangaren ya san gidansu ya san iyayen ya san waye ya san waye da haka iliminsa dangane da mijin ya fi iliminsa dangane da matar shi ma wanda zai zo hakaman min ahli ha iliminsa dangane da matar ya fi ilimin da ya sani dangane da mijin to sai kuma a haɗu sai a tattauna an fahimci abu ai me ake nufi da wannan hakan ai rajulaini to su zama mutum biyu mazaje mazaje mukallafaini waɗanda suke baligai shari'a ta aukar su muslimai musulmi adilaini adalai ma'ana wanda ba a san su da bayyana fasikanci ba aqilaini masu hankali ba wanda bai je yana ana magana kuma yana kawo wani abu daban ya shiga wani zancen daban sai an gama magana gaba ɗaya mata ta gama bayani har ta yi kuka sai kuma ya ce mai ma kika ce kaga duk abu ya koma baya kamar ba a yi ana samu don haka ana son mutum mai tsatsai wanda ya san abin da yake yi shi zai je wannan ba kowa da kowa ba kuma ya arifani ma bainar zaujai ne wa ya arifani jam'a wa tafriq sun san wannan abin da ya faru ma'ana sun tsaya su fahimci abin da ya faru tsakanin miji da matar kuma sun san abubuwa da suka shafi aljam wa tafriq haɗewa da rabewa sun san yadda za a yi sulhu yadda za a daidaita abu sun san sabubban da suke jawowa a ci nasara wajen haɗa zukata sun san kuma sabubban da in an bi su abu zai wargaje shi ne ma'anar wannan sun san aljam'a wa tafriqa da rabawa mana in an ce zama zai yiwu sun san yadda za a yi sulhu in zaman ba zai yiwu ba ma rabuwa za a yi saki za a ce sun san hanyoyin da za a bi wanne za a ɗauka saki za a ce ya yi hul'i za ta nema an gane duk hanyoyin da ake bi na rabuwar sun sani kada ya zama mutum ba shi da basira akan waɗannan irin matsaloli ɗin in ka bi a hankali sai ka ga in ba malami aka samu ba ba mai iya ma wannan aiki ko don wanda ya cika maka wannan sharuɗin rajulaini mukallafaini muslimaini adlaini aqilaini kuma sannan ya san ilmul jam'i wa tafriq to in ka ɗauko mai unguwa ko daga ci dole akwai inda za ta fita ko amma dai gwargwadon hali gwargwadon khibrar mutum a rayuwa zai san yadda dai ake sulhu musamman kuma bi hukumin tsulin khibra inda an samu mutum mai tsawon experience ne yana da gogewa a harkar shugabanci ai ko ta matsaya ma za a iya kawo gabansa ko ya yi shari'a ta fili ya yi ta gonaki ya yi ta kasuwa ya yi ta bashi kaga ta aure ko ta fi yawa ma don haka ba zai zama cewa wannan ita ce ta farko ba to sai ce wa hadha mustafadun min lafzil hakam duk wannan ka'idojin daga lafazin alhakam malam ya istinbata su domin in an ce alhakam dole ne ya zama ya fifanci da wannan sai ce li'annahu la yasluhu hakaman mutum ba zai inganta a matsayin mai hukunci ba manittasafa bitilka sifati sai wanda ya sifanci da wannan sifofin yawa musulmi ne namiji ne mukallafi adali ne mai hankali kuma mai ilimi fa yanzurani to yanzu an zo zama an gama cika sharuɗa an satin kwamiti an tura gidan an zo an shimfiɗa tabarmi an fito zaure ga wannan gefe ga wannan gefe za a fara tattaunawa fa yan gurani sai su bincike su duba shine yan gurani su dubi bincike kenan ma yan qimu kullum min umma ala sahibihi kowa ya faɗi meye laifin ɗayan a wurinsa shine ma yan qimu kai me kake gani na laifi akan matan nan taka ke meye laifin mijinki a gunki kowa a bashi dama wani shi kuke cewa fair hearing ko to sai an yi wannan kada kawai daga mutum ya zo ya ce matarsa ta yi kaza ta yi kaza sai a zo a hauta da faɗa ba a bincike me ya faru kada kuma mata ta je ta kai ƙara kawai daga an ga irin kukan da take kila ma ta nuna wani wuri ta ce dukan ta aka yi duk a tausaya mata sai a koma wani abu daban sai a ce ai shi ne da laifi to kar a yi wannan a natsu a yi tsam da hankali kuma a saurari kowa sai ya gama bayaninsa a dakatar da ɗayan yayin da ɗayan yake bayani a ce ɗayan ya rufe baki ba musu ba komai sai ɗayan ya gama magana sai a ce to kai ma ko ki ma faɗi abin da za ki faɗi wannan dai duk ƙa'idoji ne da su masu yin sun sani ثم يلزمان كل منهما ما يجب فنسيس كيل الساوى قوة قيدة الشنس يدعو كنوين أبين ده وجبا يدعوك إن يبين شين دليفي أباس ليتي إن يبين إسيس دليفي أباس ليتي يبين سبب من ده يأوكو أبين ده يجاوش كيس فايفتا من ده يأوكو أبين ده يجاوش shine baya bada kaza baya bada kudin kaza da kudin kaza da kudin kaza a dora masa laifin sa ce su kaji kai ne ka jawo kaza da kaza za a daidaita akan za ka ci gaba ka yarda in ce eh to shikenan kun ga sun an na tsaya ba a nisa ba fa illam yastati ahaduhuma zalika idan ɗaya daga cikin su ba zai iya hakan ba qanna'a az-zawj al-akhar bir-riba to ɗaya abokin auren az-zawj nan ana nufin abokin aure ba miji ake nufi ba zai iya zama miji zai iya zama mata tunda an ce al'akhar saboda asali da miji da mata kowanne ana ce masa zauji namijin zauji ne matar ma ana ce masa mene zauji to shi ke nufi anan idan ɗaya ya ki to sai a gamsar da ɗayan ya ɗauka ma'ana tunda magana ce ta sulhu an yi wannan ya ɗaure shi a ce to a yi hakuri a yi kaza a yi kaza a samu dai kofar da za a daidaita an gane yawwa qanna'a shi ne iqna'i shi ne daga aqna'a ita yawwa gamsarwa shi convince shi ne ma'ana az-zawj al-akhar bir-riba shi ba komai kai ka yarda bima ta yassara da abinda Allah ya hore min ar-rizqi wal-khuluqi yawwa na daga abinda ya shafi arziki da ciyarwa da kuma ɗabi'u yadda za a gyaggyara abubuwa su daidai wa mahma amkanahuma الجمع والإصلاح فلا يعدلان عنه تو دو تا مسألة دا aka kawo gaban su inda akwai kofar yin sulhu to gaskiya bai halatta ba gare su su lalata wannan sulhu su karkata daga sulhu su koma fatawa inda har akwai kofar gyara to ana kira ga waɗannan masu hukunci kada su saki kofar gyara su ce ai mun kula dai zaman nan ba zai amfani ba gara a raba su to kar a yi haka duk hanyar da za ta iya haifar da a samu sulhun su bita in an gwada hanyoyi goma a cikin guda goma sha ɗaya duk ba su haifar da sulhun ba to a gwada ta ƙarshe shi ne ma'ana a ce bari dai mu gwada a ce a yi kaza to sai a ce insha Allah dai Allah ya fatan alheri da waye da waye da nasihohi Allah ya sa a daidaita yace fa in صلحت الحال إن حال يعيشوا إلى أنه لا يمكن اجتماعهما هو فإن وصلت الحال إذا الحال يكيد شيوا أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما يزم شيوا بذير أحدا سبع شنه تكالوز إلا على وجه المعادات في بسوة كسك الدباء اتشك بدا سامن جابه والمقاطعة لينك علاقة ومعصية الله بساق الله ورأيا هم سونا سوكنت سكدا أن التفريق
بينهما أصله سوى ربوة إتكتي زما ديبي فرقا بينهما تشيكنا سيسنا باستيكونا أبين بيكا الهيل زمان ناكو بذيبا داك عربا كم كنا وانا يعنونا منا للي ما فيه وانا سلوغس في زما جهة معترفا بها كو شرعا جهة بانجايا ميلا أكا يددو ذات إيه حكومتي لإلزامي كده زما wani malami ne shi kadai wanda ba a yadda da hukuncin sa ba yaje shi zai yi an fahimci abin sai ya zama cewa gefe ne da akwai ilzami a ciki ka ko ba mai wannan karfi in ba alkali ba ko yawa ko alkali ko kuma musamman ma dai alkali yawa alkali shine karshen domin yanzu ko ma'aikacin hizba da mahkuma da lissan malami ko mai kun ga ai ba sa ilzami ba za su ce mu a matsayin mu na hizba mun yi hukunci yau mun raba auren wani ne a ba ana yi ba zai yi ba za ka sai dai a kai gun alkali yawa bayan su su binciken su duk da ba prosecution suke ba a shigo da yan sanda da sauransu kuma daga gun mai unguwa ne za a tafi dai kotun komai duka dai da yi a je gun alkali shi ne mai hukuncinsa ikhbari ne wa ilzami yawa ba kamar malami mai fatawa ba malami ne fatawa ikhbari yake yi da hukuncin Allah ba da labarin hukuncin Allah yake shi ko alkali ne ikhbari ne ma'al ilzam zai faɗi hukuncin tare da tilasta abi in ba wannan in dai aka ce wannan alkali ne kotu a gwamnatance an yadda da hukuncinsa to in ya gama in dai ba an samu zalunci ba ko apil aka samu to zancensa dole ne miji ya yadda iyayen miji su yadda mata ta yadda iyayen mata su yadda an gane? Karnashi lokaci dai ne ya yace wala yushtaraku ridan zawji ka gani ba shar'i ba ne sai miji ya yadda da abinda waɗannan masu hukunci biyu suka hukunta kama yadullu alaihi kamar da yake nuni annallaha sammahu mal hakamaini kun ga Allah ya kira su masu hukunci tunda ko Allah ya kira su masu hukunci to aikinsu ne hukunci a basu su hukuncinsu wal hukm wal hakam yahkumu shi kuwa alhakam ana kiransa alhakam ne li annahu yahkumu shi ko hukunci in aka ce an yi shi shine ne alfaslu yawa raba rigima shine ake nufi da hukunci to hukunci ko in aka yi shi to dole kowa ya karba kaga ku kenan mun sake dawowa kan cewa babu mai yin wannan aiki yadda kowa zai karba in ba alkali ba an fahimta wa in lam yarda almahkumu alayhi ko da shi wanda aka yi hukuncin a kansa mijin ko matar kenan ko da bai yadda ba wani kaza kala shi yasa yake in yurida islahin yuwaffiqillahu bainahuma ay bi sababi ar-ra'yi al-maymun saboda ra'ayi mai albarka wal kalam alladhi yajlibu al-quluba da kuma magana da za ta ja hankali tattaro zuciya ta karkato zuciya wa yu'allifu bayna al-qarinayn kuma magana mai daɗi da za ta iya sassaita ta daidaita ta kusanto da wato miji da mata kusa da juna ko dai kowanne masu rikici tsakaninsu wanda yake wannan ƙarinin wannan ne inna allaha kana aliman khabira lalle allah maɗaukaki masani ne zahiran wa batinan ay aliman bi jami'i adh-dhawahiri wal bawatin muttali'an ala safaya al-umuri yana ganin dukkan ɓoyayyun al'amura wa asrariha da kuma wato sirrace-sirracensu fa min ilmihi wa khabarihi yana daga cikin ilimin Allah da zurfin dai iliminsa an shara'a lakum hadhihi al-ahkama al-jalilata wash-shara'i'a al-jamilata yana daga cikin ilimin Allah shi yasa ya shar'anta muku waɗannan hukunce-hukunce waɗanda suke manya ne in ka kalli girmansu shari'o'i ne kuma masu kyau babu zalunci a ciki ba irin hukunci ne na ɗan adam ba a kullum sai an zauna an karanta halin da ɗan adam yake ciki sai a tara wasu sai su je su yi mitin sai su wakilci hankulan ku sai su fito da dokoki su ce daga yanzu kaza za a riƙe wannan kuma ba hanya mara cin nasara irin wannan to a tare mutane su a ce su ne wakilan al'umma ko wakilan al'umma kun zabe su za su yi su zauna su ne za su yi shawara akan rayuwar ku gaba daya su canza wannan doka yau gobe su sa wannan doka da jahilai a cikin su da malamai a cikin su da masu kirki a cikin su da marasa kirki a cikin su kaga ku ba zai yiwu ba masu irin wannan hali su hukuncin da mahallin ku wai a ce bai yi daidai ba su ne za su yi daidai ko ku zama wancan ba yau duk hukunci yana bukatar da ilimi da adalci an gane duk wanda ba shi da ilimi kuma ba shi da adalci to bai cancanci ya zama shine zai rubuta mutane doka ba wani ma za ka gan shi a ran da aka yi taron ma wani bai zo ba kuma wakilin garin ku ne wani ya sha giya ya zo gun an ɗaga hannu hey ya ce hey wani bai fahimci ma abin da ake tattaunawa kuma abin ya shafi rayuwar ɗan adam ya shafi a kashe ya shafi a rayarwa ya shafi komai shi sa wato babu abin da zai zama adalci wallahi irin hukuncin Allah inna Allah kana aliman khabira shi ko wakilin garin ku ne akwai abin da a garin bai sani ba duk yadda za ku gaya masa ba zai fahimce shi yana bukatar a ce ya san halin kowa ya san me ake a komai to in ba Allah ba ku ba wanda ya isa wannan abu shi yasa dole Allah shine mai hukunci da ake wannan nan wani sai da sai ga in an ce mutane su taru ba daidai bane aina Allah to a dama na Allah shine da dadde tuntuni kuma shine mai tafiya da kowanne zamani har duniya ta tashi shine aliman khabira ba zai yi wani zai fi shi sani ba duk kuma abubuwan da za su fito sabi to shi sabon ta hanyar ka'idojin da Allah din ya sa a Qur'ani da hadisai za a san yadda za a yi istinbatin sabon abun ya fito daga tsohon hukuncin don haka ilimin yana nan dai a cikin harkar addini an bayyana nan ne shi sa akwai tausayi ga mutumin da zai zo bakinsa yana kumfa yana kokarin sa ya soke wata doka ta Allah yana farin ciki yana murna cewa zamanin yanzu su sun fi wayewa sun fi fahimta ba zai iya cewa sun fi Allah gane me mutane suke ciki ba ba zai iya faɗa ba saboda dama bai isa ba ya san ƙarya yake ba zai ce ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin abin da ya kamata to amma za ka ga ya haƙiƙance cewa su suka san zamani ai shi ko zamanin ne ko zamanin ne waye kai wanda ya halitti zamanin sanin zamani akwai babu haka babu wani ilimi da mutum zai kafafa da shi mai sauri dai saboda lokaci abubuwan da na so mu tattauna wanda su za su zama nan cikin wani fa'idoji ne yau da su za mu kare wannan matsala suna da ɗan dama za mu zai ba alhamdulillah bari mu ga ko za mu ce daga cikin fa'idojin da za mu samu a wannan ayoyi guda biyu da mu karanta tun daga ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa da abin da aka faɗa har zuwa wannan wa in khiftum shiqaqa bainahuma daga cikin su mun riga mun tattauna wannan falalar maza akan mata da kuma cewa hukuncen Allah sun kaskashi biyu kauniya da shar'iyya kuma kowanne da illar su da sababbin su mun yi magana akan akwai tafdili tsakanin bashar ko ma'ana asali ne na shari'a mutane halittar Allah kuma a halittar Allah mutane albashar ba matsayinsu ɗaya ba a gun Allah ko kun yi da haka yawwa a cikin mutane a gun Allah ɗin wani ya fi wani yawwa tunda ya ce faddala Allahu ba'dahum ala ba'd haka ne manzanni ma Allah ya fifita wasu akan wasu fikar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd abu na hudu duk wanda yake ciyarwa to sama yake da wanda ake ciyarwa al munfiqu أفضل من المنفق عليه. كن يدا اليد العليا خير من اليد السفلى. دو وندا زي باكا تو يا ديكا فهمت؟ إن ده زي باكا كما كسر عنوك كربا تو يا ديكا كونا بعد ما تكو تكوس كبا كم النعمون دي يا ديكا شيء سا شريعة مسلمتي تهان روكو سبود روكو أسكن تكيني di kamata musulmi kuma ya kaskanta kansa ba domin zaka je wurin wanda la Allah abun Allah ka fi shi da takawa da komai amma saboda abun duniya sai ka kaskanta sai ka roke shi to a wannan wurin sai zama shine a sama kai ne a ƙasa kaga kai kana da daraja abun Allah yau ka sauke ta wani ya fika zaka wannan ta ina aka samu wani ma anfaqu min amwalihi tunda Allah madaki ya faɗi infaqi yana ɗaya daga cikin sabubban da ya fifita maza akan mata lalle ku ashe mai bayarwa shine a sama ku gane ne din can na faɗi wannan karahatu su'al ko su'alin nasi yawa la wilayata lin nisa'i ala rijal ba shi gabanci ga mata akan maza wannan dama da tattaunawar malami duk sun sani akai الولايه العامه ake nufi shugabanci ne gaba daya na al'umma shugaban kasa haka nan ta bangaren alƙalanci duk an sa wannan dai tattaunawa ce sananniya a gun malamai a zamanin yanzu ne har ake challenging din ta har aka bi a soke hadisin Abu Bakar da ya ruwaito cewa mutane babu wata al'umma da za ta ci nasara muddin shugabannin da mata ne aka tabi wannan yan kungiyoyin matan sai da suka so ki Abubakar ta ma a matsayinsa na sahabi aka tafi halayensa aka ce ai wannan ma bai cancanta ma ya bi wato wannan magana ba duk fa saboda kai a tabbatar da yancin mata daga ciki darussan har yanzu mata iri biyu ne salihat da nashizat wannan mun yi zance ba sai mun tsaya kansa daga cikin fa'idoji as-sana'u ala hibbil ghaib duk matar da take tsere mijinta lokacin da mijin baya nan to babbar mace ce tunda ta kai aikin nasa ya kai har an ambace shi a Qur'ani fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah wannan da aka ambata ba karamin aiki bane duk san dama kuma Allah madaukaki in yabawa aiki wannan ya nuna yabo ga wanda yake aiki ko duk kuma aikin da aka muna nashi aka soke shi to wanda ya aikata shi ma abin suka ne da aka falala ce babba ga mata idan mijinta baya nan ta tsare masa mutunci ta tsare dokokinsa ta tsare mutuncin kanta saboda kar ta zubda mutuncin kanta domin zubda mutuncin kanta zubda mutuncinsa ne shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare daga ciki wannan ayoyi suna karantar da mu cewa ashe miji da mata makwancinsu ɗaya ne tunda har aka faɗi daga cikin ladabtarwa da miji zai wa mata shine ƙaurace wa wurin kwanciya ashe al'aslu asali gadansu ɗaya an bai ji abu wannan shari'a ce to kada wani ya tambaya cewa to kenan in bai halatta mutum ya yi karaga ba ko ya koma ya zama yana da ɗakinsa na daban sai dai a je gunsa mutum ya fi tsara wa kansa dai ai gadan ne dai kuma nan ɗin ake ba laifi ba ne an yi haka kar mu shiga wannan zancen misali akwai maganganunsa a kai matan ba sa son ka tambayi matan ka ba sa son wannan harkar ka suna son ɗakinsu suna son tsaftar a bambance wacce ce tafi kowace tsafta musamman in ba su kadai ba ne yawwa suna son kowace mata a zo ɗakinta kuma ya fi girmamawa tsakani da Allah ɗakinka za ka huta da rana ka je ka huta za ka yi ayyukan ka je ka yi amma a zo ɗakin mace ya fi girmamawa ya fi karramawa in ku gidanta ne misali ita kadai sauran kowace da gidansu to kowane ɗaki ma ɗakinta ne kun fahimci wannan shi kuma yawwa daga cikin darussan har yanzu nushuzi haramun nushuzi ne haramun kada mace ta rika girman kai ga mijinta ta rika jiji da kai ko dan daga ta yi karatu na mataki a duniya shi bai yi ba albashinta ya fi nasa ko ma shi ya yi ritaya yanzu ita take karasa gudanar da harkar gidan a rika dan masa reni-reni wani duk bai halatta bai halatta duk matakin mata to haramun ne ta rena mijinta an gane komai matsayinta a cikin al'umma miji-miji ne dole ne a girmama shi dole ne a yi masa da nushuzi gare shi haramun ne a gun Allah da haka kar a yi masa ji don kuma mun magana mai ake nufi da nushuzi ba karkata ba ɗaukaka da jiji da kai da arrogance da zai jawo a saba masa shi ne ake nufi da nushuzi saɓani ne wato saɓa wa miji wanda sababinsa shi ne ɗaukaka kai daga cikin darussan har yanzu malaman tarbiyya da suke cewa duka kwata-kwata ba shi da amfani a daina shi wannan ayar ta ƙaryata su a wajen ladabi akwai inda za a yi shi ko da a makaranta ne ko a gida ne amma kuma a lura in wani abu gyaran zai samu ba tare da shi ba to tunda dama a siyakin dama da ya zo mana a Qur'ani akwai wasu matakan da aka sa kafin shi to kai ma ka bi wasu matakan kafin ka yi duka kuma a yi shi da tsari na shari'a ba wanda za a ji ma yaro ciwo a makaranta kar a ji manya-manyan bulaloli da za a ji ma yaro ciwo irin yadda za a gane shi a ce ya cire riga a yi feɗa masa wajen ɗari ko dubu ma wani a yi ta yi masa wajen wani ma awoyi ake lissafawa na dukansa ba zancen mintuna ba ba zancen kuma wato adadin bulalar ba akwai nan duk ya wuce iyaka a wajen ladabtarwa ba ladabtarwa ba ne zalunci ne daga ciki har yanzu at-tawadhu' amma madha in ana son zaman lafiya da miji da mata su saba da manta abin da ya wuce in aka samu saɓani tsakanin miji da mata ya zama duk lokacin da aka samu saɓanin sai an yi tilawar laifukan baya to ba za a shirya in aka yi wani laifi aka daidaita a kansa aka yafe wa juna to kar a sake ambatansa a rayuwa an gane yau kada ya zama yanzu an yafe in kuma ta sake ɓata da turan nan ma ba an ce to ai mun gama wannan to kar a dawo da shi kai ma kuma kar ka dawo da wancan da ka riga ka yafe mata ko ta yafe maka abu na gaba annallaha lahu al-ulul mutlaq wannan mun tattauna shi jiya Allah yana sama Allah madaukaki kuma shine sama da kowa daga cikin abin da zai nuna maka kuma har yanzu wajen ladabtarwa ya kai ne ladabtar da matarsa in kana ladabtar da ita ka daina yi kamar kai ne a sama da ita ba kowa kai ma a samanka bayan an baka izinin yin wannan ladabin sai aka ce inna Allah kana aliyan kabira don haka ka tuna cewa akwai Allah sama da kai don haka kai ma in kana sama da matarka to Allah kuma yana samanka kun fahimci darasin za ka ma'ana kai ma kar ka yi ɗagawa a kan mata ka wuce iyaka wajen ladabtar da ita Allah yana nan yana kallonka in ka zalunce ka Allah zai rama mata duk wannan kuma ku duba fa daga cikin inna Allah kana aliyan kabira aka gano wannan mutum ko na gaba shi yasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya ga wani mutumi yana dukan bawansa ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani Abu Mas'ud yana dukan bawansa shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake i'lam Abu Mas'ud ka sani ya kai Abu Mas'ud أن الله أقدر عليك هو أقدر عليك منك على هذا العبد ألا يأتي إيكو أكنك سما دين إيكو عندك كي جني سنة بشيء أكن وانا باو الناس وانا إذا تتشاء فصر وانا زي كم بمكي هو يوه كم بجي لا رمسي إن الله هو الله أقدر عليك Allah ya fi iko akan ka, ma'ana in kai kana jin kana da iko akan wannan bawan naka, to ikon da Allah yake da shi akan ka ya fi ikon da kai kake da shi akan wannan bawan. Zaka karka wuce iyaka da kin zani da sauransu. Inga duk wannan ma hadisin shi kansa yana discouraging maganar duka. Yawwa, shi yasa gaskiya in za ka dawo ka duba, wallahi abin da zai sa har miji ya ɗauki hannunsa ya daki mace, gaskiya bai kamata ya zama ɗan ƙanƙanin abu. Shi yasa ba na so mu wuce wannan zancen har wani ya riƙa a ƙarshe sai ai shi kenan da yake nan ya tabbata ana dukan mata. Wallahi ba wannan saƙon nake so ka tashi da shi a wannan darasi. In ka tafi da shi a zuciyarka, to iya abin da za ka ɗauka shi ne duk abin da shari'a ta zo da shi a bar shi yana cikin shari'a. Mun faɗar mu kenan, kar a zo da neman ƴanci a soke mana abin da ke cikin Alƙur'ani, ba za a yarda da wannan. Amma ba wani abu ne da za ka ɗauka cewa wannan darasin yana koyar da kai cewa yanzu ka samu yamma ka je ka daki masa ba. Wannan abin kunya ne ba, kai ka zo ka ce za ka daki. Kuma kamar da muke ambatawa kullum, mafi yawan mutane sababin dukan matan nasu ba wani abu ne saboda an keta haddin Allah ba, a'a saboda an saba musu ne ko akan abinci ko akan wani abu, ko ta bata masa kaya ko ba ta yi masa wanki ba ko ba ta yi masa guga ba. An fahimci abu? Kuma da haka da Allah mu sassauta mu zama masu ɗabi'u mai kyau. Babu dai babban abun koyi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to shi dai bai taɓa dukan kowane ɗan adam ba a duniya. Mun yi wannan zancen ko bai ma mun nana. Annabi sallallahu alaihi wasallama in ba a fagen yaƙi ba ya ɗaga hannunsa ko takobi ya ajiye a kan wani ɗan adam bai taɓa yi ba. Shekara 63 ya yi a duniya. Yanzu ku kai ka mari ɗanka ka an gaje wannan ko a aji kai malami ne kayan ka tuno adadin ƴaƴan da ka daka. To kuma sai ka zo yanzu wadda za ka zo kana neman kusantarta da daddare, kuma sannan ka zo ka ce za ka rarraɗe ta da safe. Allah ya kyauta. Sannan wannan sunaye guda biyu Al-Ali wal-Kabir, wannan aya sun nuna mana kuma mun tona a sai ba sai mun sa. Daga cikin darussan wajibcin shugabanni su kula da harkar mutane. Shugabanni wajibi ne a kansu ya zama suna zuba ido a kan rayuwar mutane, su san me ake ciki a unguwa kaza, me ake ciki a unguwa kaza, yau kaza an yi tashin hankali, to ya za a yi a daidaita ina mai unguwa, ina dagaci, ina hakimi, a zauna a duba yadda za a warware, a haɗu da 'yan security a tattauna yadda za a yi maganin matsaloli. Wannan aikin shugabanni ne. Kar a bar abubuwa su ta tafiya haka ba gyara a cikin al'umma. A daure ana yi kuma Allah yana ba da taimako a kai. Duk mai shugabanci da yake yin abu kuma yana jin Allah zai ba shi nasara a kai, to insha Allah Allah zai taimake shi. A buɗe lijan kwamiti na yin sulhu tsakanin mutane, yana akwai alheri sosai a cikinsa. Kuma yana daga cikin alheran da muke da shi a nan masarautar Dutse. Akwai ofishi musamman sunansa ofishin jakadan sulhu. Kuma duk abin da ya shafi sulhu, maimakon a je kotu, a shekara ɗaya an warware kes sama da 5,000 a shekara guda ba a je kotu ba. Wannan yanzu alheri ne ko ba alheri ba? Alheri. Daka ana buƙatar al'umma su riƙa yin wannan, wanda za a iya zama da shi a unguwa saboda girmansa. Wani mutum garin binnan faskare ya ji ma ɗansa ciwo, shi kuma yana ganin ya fi ƙarfin kowa a unguwa, ya ce sai ya ɗaure mutumin. Sai a kira shi a ce haba malam wani wani ai ba abokin faɗanka ba ne. In manyan gari da masu sulhu nan suka zauna da shi sai ka ga ya ce ba komai, ya yafe a je ai kaza ai kaza ai magani ai yi. Wannan me yake jawo shi? Sulhu. In ƙananan abubuwa da ba ka buƙatar a je kotu sai ka ga duk an magance su. Akwai sauran zance, bari mu lokaci kada a zo a ce mana ya ƙare. Hakamani da aka ce a Tura masu hukunci kamar da ambata ba wakilai ba ne. Yadda me yasa aka fi ɗaya ba wakilai ba ne? Kada ya zama mai sulhu ya tafi ne a madadinsa kamar shi lauya ne ya je kare miji, ko mai sulhu ya tafi zaman ne domin ya kare matar, dan ka duk inda za a yi magana shi maslahar laifinta ai ma'ana duk abin da yake neman maslahar ta shi yake karewa laifinta shi yake turewa an gane ko kuma maslahar miji yazo karewa laifin miji yake tunkuɗewa to wannan ba hakan bane sai sa aka ce ba wakilai bane su wakilan shari'a ne ba wakilan miji da mata bane amma an ce min ahlihi wa min ahli hanif saboda a samu kyakkyawan ilimi dangane da shi miji da kyakkyawan ilimi dangane da matar ba lallai ya zama cewa dan uwan mutane ne ko dan ammi ko waye ba shi ake nufi an bai tunan ka wannan kenan sai na ga shi ne ba sai mun faɗa adadi ba cewa la budda an yakuna al-hakamaini ala ilmin bishar'i ya zama cewa suna da ilimin shari'a wannan tunda mun faɗa ma sai mun tsaya ba da ilimin shari'a da halin waɗanda ake hukuncin a kai dole ne mutum ya zama ya fahimci kes ɗin yadda ya kamata kada mutum ya je sulhu ko kuma shi alƙali ne ya sa baki a matsala bai gama fahimtar ka ba ya tsaya ya tabbatar in daga shari'a zai kai har sai ya gama fahimtar zancen to ya yi wannan kafin ya yi hukunci abu na gaba daga cikin darussa muhimmancin kyakkyawan niyya da tasirinta a hukunci ko in yi rida islahan yi wa fiƙillahu bai na kuma kuma cewa niyya mai kyau sababi ne na kyawun aiki wannan kuma a kowane babi har aikinka da za ka yi na neman kusanci tsakaninka da Allah in niyyarka mai kyau ce sai ka ci nasara abu na kusa da ƙarshe a wannan ɓangaren darussa shine su hukunci masu hukunci أن الحكمين التفريق والجمع سوما سبكم تنم أما سداما أشر عن شيء سزرت دا أولي تقبا ستبت دا شيء شيني جمعي أما سداما كما سئي ربا أولي شريعة تاباسو أبو نجا بدنا سودان فائدة فيما دي مسامو مسامو سمو دلوك شيء كوي دا من قال الله صلى الله عليه وسلم يبا موجن سلوكو أكان ما أورتا النبي صلى الله عليه وسلم شيني قدوة shine babban shugaba daga cikin danusan da ya bamu zan faɗi abubuwa biyu ko kawai ko uku na farko cikin na kafin nan mun sani Allah santa la ya yaba wa sulhu la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas duk wani abu ba alheri a cikin sa sai wannan Allah ne ya faɗa la khaira fi kathirin min najwahum mafi yawan abin da mutane suke yi na tattaunawa ba alheri a ciki in ba waɗannan abubuwan ba daga kaga wani ya ja wani sun yi kus-kus to ka duba in ba ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba ne dame-dame illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin ko ya yi umarni da wani aikin alheri to a nan za a iya cewa a ɗauko ɗan uwan aikin umarni da aikin alheri shi ne annahyu anil munkar shi ma yana cikin nan ko au islahin bainan nas ko kuma sulhu tsakanin mutane to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abinda yayi na sulhu tsakanin ma'aurata wanda kuma ya zama mana abun koyi shine sulhun da yayi tsakanin Fatima da Ali radiyallahu ta'ala anhu an taba yi to gashi الإمام مسلم يروي ده حديث سهل بن سعد البخاري يروي شو من ذكر الله صلى الله عليه وسلم أي سلسلة من القصة وترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يجي بن فاطمة رضي الله تعالى عنه بيجي في بيت سامع علي أجده في أنا ابن عمك تلما يجي amma lamun suna cewa la'alla ya ji kishin wani abu ya faru to sai ya je ya ɗan daidaita tsakaninsu da ya je sai Aliyu baya nan har al'aini ne yake cewa yana annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya tambaya ya ce aina Ali ko ya ce aina zaujuki zai iya tambayar amma sai bai tambayi ina mijinki ba ina Ali sai ce aina ibnu ammiki malamai suka ce so yake tuna mata wannan mijin naki dan baffanki ne tunda ku dan baffanki ne ki tuna zumunci ayi hakuri kar a yi fushi shi ne dalilin da ya sa bai ce ina ali ko kuma bai ce ina mijinki ba domin ya ce ina mijinku ya ce bayan mijin nawa yayi min kaza yayi min kaza amma sai kina mata cewa akwai fa alaka dan baffanki ina yake sai ta ce ai a baya nan kala wa kana baini wa bainahu shay'in hagan wani abu ya shiga tsakani na da shi ina masu shi a da suke cewa duk wanda ya bata wa Fatima rai an jefa masa dan wuta ne ko dan to ina za ku sa a yi ya bata wa Fatima rai har ya yi ya fita Allah ya ce fa ghababani har ya bata mu rai to gashi Fatima sai ta ce Ali ya bata mu rai gashi na cikin Bukhari ya bata mu fa ghababani fa kharaja fa lam yatil indi falam yatin sai ya fita bai bacci rana ba a gidana mana kailula shine yatin falam yatin in shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa wani a wurin unzur aina huwa je ka dubo mun aina yake shine aka je aka binciko aka ce ai yana kwance a masallaci to shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi masallaci sai ya same shi ya kwanta har ridain sa ma ya furta na shikkin sa gefen sa ya dan fado kasa gadan bayan har ga kasa nan a gadan bayan to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna yana shashafewa yana share masa kasa yana cewa qum abaturab bai taba faɗa masa wannan abaturab ba sai ranar saboda rarrashi da kwantar da hankali to duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ne saboda me yayi sulhun nan tsakaninsa da matarsa ita aka sanseta mata dan uwanki ne fa ga alakar da take tsakaninku shi kuma wanda kai fushi da ita ga babanta da kansa ya zo yana kare gidan bayanka kaga ba dama mutum da aka yi ma wannan ya tashi da wani fushi ko ya koma ya ce zai samu Fatima kuma a sake dawo da zancen magana ta gama karewa to kun ga ashe in ka tashi sulhu shi yasa malamai suka ce daga cikin wannan akwai darussa manya ka yaba wa mutum in ka zo za a yi zaman sulhu maganganu su rika fitowa waɗanda za su shirya ba waɗanda za su ɓata ba kar ka rika ambato kai a matsayinka mai sulhu in ka zo kana ambaton wasu abubuwa airan nan ma wata rana ma da wani aka kawo sulhu su haka muka yi wallahi duk muka gagara abin da haka ya ɓaci kar ka kawo wannan ka kawo abin da zai gyara ba abin da zai ɓata ba kuma duk abin da za ka iya samu na yaban mutum to ka yabe shi ka nuna masa mai hankali ne shi ai sannan nan mai iya rikon mace ne kar ka sai dama fa kai an san ka fa dama da fitina in ka gaya mutum cewa shi fitinan ne ne kuma ai shi kenan abin da ka zo ka gaya masa yanzu ba zai karɓa ba za ki aikin da zai ma'ana ai kai an kanka da haƙuri da juriya kuma yaushe saboda mace harin ka zai ɓaci har ka je kai kaza ta Allah ai haƙuri ma a kai zuciya ne ka fi irin wannan zancen shi ake so ba abin da zai ɓata ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi az-zuhri ke cewa wa lam asma yurakkisu fi shay'in ban yi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin rangwame a wani abu ba mimma yaqulu an-nasu kadibun cikin abin da mutane suke cewa ƙarya ne illa salatu fi abubuwa uku sune ya halatta a ce an faɗi abin da yake ƙarya al-harb a wajen yaƙi mutum ya kun ga a yi dama mutum a ce hagu ba ɗin kuma wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuga wannan ana shi yasa malamai suka tattauna cewa wannan shin a kira shi ƙarya ko kuwa ana ce masa tauriya tauriya shine ka koye wani abu ka faɗi wani abu daban saboda ka ja hankalin wanda kake gayawa shi zai tafi a zaton wani abu alhali ko kuma wani abu kake nufi shine tauriya wasu malamai suka ce tauriya duka ake nufi wannan na biyu al-islah bainan nas sulhu tsakanin mutane shi ma ya halatta a faɗi abin da ba a yi ba kawai wani da wani ba ta shiri sai ka tashi ka kanna suka zai ka zai da ɗaya daga cikinsu me ba ne ai nan na wucewa ne na ji suna ta tattaunawa da shi da abokansa wala ya ce zai zo ya baka haƙuri kuma yana ta yi banka an yi kaza a shi wani abu ne da ma shiga tsakaninku ai ban ma san me yake ba dama wannan haka shi kenan sai ka ga zuciyar wannan ta kwanta kuma ba a yi ba kai ka faɗa ne kawai don ka kwantar da wannan matsalar to wannan ya halatta a shari'a wato lalle kin tsakanin mutane alheri ne dole ku annabimanci ne zama aikin ɗan wuta ko abu na uku yace wa hadithur rajuli imra'atuhu wa hadithul mar'ati zawjaha da kuma hira da miji zai wa mata da hira da mata za ta yi wa miji dan abu da zai kwantar da hankalin mata ko ba a yi shi ba a dan gaya mata wani abu da zai kwantar da hankalinta bayanin kyanta bayanin adanta ta yi kyau abincinta ya yi daɗi duk waɗannan kalmomin daidaitawa suke ba ɓatawa suke ba kuma su ake so ka riƙa faɗa saboda a samu sulhu ko babu daɗi abincinka ce da daɗi ko to daga cikin hanyoyin da za su ƙara taimakawa masu sulhu su fahimci haƙiƙanin da yake ake ciki wannan kamar mun faɗe shi sannan kuma a tunasar da mijin da matar a tuna musu haƙoƙinsu ga haƙƙin Allah akan wannan ga haƙƙin Allah akan wannan wanda musulunci ya tabbatar sannan kuma idan kai ne ta gefen miji to a ji kaya bi mata in kai ne ta gefen mata a ji kaya bi miji wannan yana taitaita abubuwa wannan daga cikin wannan hadithin ma za mu ƙara fahimto shi sannan kuma a sa duk mai kuskure ya yi confessing ya tabbatar da kuskuren wannan akwai alheri sosai a ciki idan miji ya yi kuskure yana daga cikin alheri ku masu shari'ar ku matsa masa sai ya ce I am sorry ni ne da laifi wannan abun kamar da na'amata mana ran nan yana da muhimmanci a gummace ta ji mijinta ya ce a yi haƙuri to haka nan ita ma mijin zai ji daɗi masu sulhu su tabbatar mata cewa lalle sai ta faɗi cewa to a yi haƙuri dama laifina ne ni ne zafin kai ni ne kaza da kaza ni ne ban yi haƙuri ba ma'ana dai mai laifi a tabbatar masa laifinsa sannan kuma daga cikin abin da zai taimaka su alƙalai ko alhakamani kada su ruzuta zancen sama da yadda yake ma'ana a saisaita shi a ce wannan matsalar ma yar ƙarama ce ai mun yi manya-manya ma wanda wannan zancen na kuma ai ba wani abu ne da ya kamata ma a ce har sai kun zo nan a gida ma ku tsakaninku da kanku ma za ku iya daidaita ai ko don kunya ƴaƴanku ma ba ku zo nan ba irin wannan zancen su suna ganin ya zo zuciya tana tafasa yanzu nan kawai gida ake ya saki kalmar saki ita kuma ta ce ta tattara kayanta sai so sai suna zuwa sai a ce musu ai abin ma ba wani mai muhimmanci ba a dan kankanin abu to wannan abun yana saisaita lamari kar ka buɗe ɗaki ka girmama shi a matsayinka na alƙali sannan kuma a yi haƙuri da juna kar ka tsani matarka ƙarshen tsana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la yafrak mu'minun mu'minatan ko in kariha minha khuluqan rabbiya minha khuluqan akhar kada mutum ya ƙyamaci matuƙar tsana ga matarsa in wani abu ta yi masa wanda a sababbinsa yake kinta to ya tuna wasu ayyukan alheri wasu halayen kirkin da ta yi masa sai ya tuna su sai ya yafe wannan ɗin sai a ci gaba da zama ba yadda za a yi yarinya ta saba da zama da iyayenta yarinya ta saba da zama da ƙannanta da yayyenta lokaci guda a ɗauke ta a haɗa ta da wani namiji kuma a ce har abada tare za su zauna to gaskiya in ba a yi haƙuri ba dole abin zai lalace kila sai an yi rarrashi kila sai an yi haƙuri kila sai an yi reno ba ka tsammani yau a kawo ma amarya ka gani ta tana da experience ɗin yan shekara 30 ta ba ta kyauta wa kanka daga ta yi kuskure ya ce ba akwai abinci ba ne a gidanku ai yanzu makarantarka ta zo kai ne malamin duk abin da aka koya mata a gida akwai abin da ba dama ta koyi shi sai a gunka akwai abubuwan da babanta ba zai iya koya mata ba babarta ba za ta iya koya mata ba babu mai iya yin wannan koyarwa in ba kai ba to in ba kai haƙuri ba a ce duk sai ajujuwan su lalace Allah subhanahu wa ta'ala ya kare lokaci ai ko har ma an wuce an ƙara to mun ƙare insha Allah ta'ala Allah ya sa mun amfana da waɗannan faɗakarwa in Allah maɗauki ya kai mu gobe sai ya zama abin da za mu tattauna wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa aqimu da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik